بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل كراتو دمكينا مصباح السالك فقههم مذهب المالكية يوزام يدرسين شدة إن شاء الله. زام تاش إن دماله كتوى وكل ما قد جاءنا عن النبي من ملك أو أنبياء أو كتب أو يوم من الآخر أو أمر السماء إيماننا غيبا به قد لزم. وكل ما قد جاءنا دق أبن ليزومنا عن النبي دق منزوم الله صلى الله عليه وسلم من ملك نلا بار ملائك أو أنبياء كو أنباوة أو كتب كو كما لستتفي وين دسك سوقو دق سما أو يوم من الآخر كو أبن دي شافي رانا لاهرة رانا قرشي أو أمر السماء كوني الأمر دي كفاروا أسما إيماننا به إيمان مدشين غيبا الحال بمغنش با اللزمة يا ذا مواجب يا لزمتا واتو دولني مي إيماني دا دكان أبندا من زون الله صلى الله عليه وسلم يزودشي كما مسلما ممكويا كوني إرم أبني سيكامنا مثالين وإنن دا كمو إن ذا مكارن تاعنا غبا واتو كاركي إنكار وني أبوندا من زون الله صلى الله عليه وسلم يزودشي إذن كايها كاباتا shedan yakan yi mutum wahayi sai ya sa masa shakka wajen gaskanta wasu labarai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada su ya fadi ainihin labari wanda ya wuce ko kuma wanda zai zo nan gaba ko labarai na gaibu wanda babu wanda ya san su sai Ubangiji ta'ala sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi wahayi aka gaya masa to sai dinga sa maka shakka ya dinga sa maka shubuhohi ya dinga sa maka kokonto a cikin abubuwan da aka yi wato aka wajabta a yi imani da su saboda sai ce maka to ai baka gansu ba wannan abubuwa ne na gaibu to ba sai ka gani ba ai su mune daga sifofin su alladhina yu'minuna bil ghaib sune wayanda suke imani da gaibu ana bada wata kissa a aji ne ana karantar da yara sai wani malami sai yake cewa mi ina ga dalibai cewa a ina Allah yake suka ce basu sani ba ma'ana abin nan kun taba ganin Allah ne suka ce bamu taba ganin Allah ba saboda haka sai suka ce to ai babu Allah duk wanda yayi imani da Allah yayi imani da babu saboda haka tunda baku taba ganin sa ba ai babu shine da akwai shi da kun ganshi kuma baku san a ina yake ba shikenan sai wani yaro ya tashi sai yake cewa shi wannan malamin yace malam a ina hankalinka yake sai ka ta gaya masa ka nuna mana hankalinka mu ganshi shikenan sai ka ta fada masa bai san inda hankalinsa yake ba kuma bai taba ganin hankalinsa ba sai ya ce to sai malam bai da hankali kenan to kaga wannan wani abu ne na gaibu kowa yayi daina da hankali amma in ka ce nuna maka inda hankalin yake ko nuna maka ka ga hankalin ba zai iya ba to wannan abubuwa ne na gaibu wanda Ubangiji ta'ala ya bada labarin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da su wajibi ne kai imani da su to da haka shi yasa yake cewa duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo mana da shi wajibi ne mu yi imani da shi baka da wani zabi wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bai yiwa ga mumini namiji ko mumina mace idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta wani al'amari ya zama shi kuma yana da zabi a cikin al'amuransa babu wannan to shi sai Ibn Qayyim yake cewa ima al-iman yaduru ala aslain azimain wa yatba'u ma aslan akharani tasdiqu al-khabar wa ta'atu al-amr imani yana kewayawa akan asali guda biyu ko ne asali kuma yana tare da wani asalin akwai tasdiqul khabar gaskanta duk wani labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi daga alqur'ani ko kuma hadisan sa ingantattu sannan kuma da da'atul amri shine abun da yake kai kuma kabi abun da yake kabari kuma kabari haka nan imanin mutu yake kewaye akan guda biyu. To amma kowanne akwai wani asalin da in baka da shi ba zai tabbata ba. Tasdiqul khabar, gaskanta wani labari na gaibu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar, wato wahayi da aka saukar masa, aka bashi labarin al'amuran lahira, to ka gaskanta wannan dole sai kana da me mujahadatun nafs fi daf'i shubuhati allati tuhiha shayatinul jinni wal ins, sai ka yaƙi ranka wajen tunkuɗe shubuhohi, su ne shakka wanda shaitanun mutane da aljani suke maka wahayinsu, suke sa maka a ranka, ai bai kamata ka yadda akwai mala'iku ba, ai baka taɓa ganinsu ba, ba wani magana ranar lahira ina take, ina za ka ganta, ba aljanna, ba wuta, abubuwa daban-daban. To sai ka yaƙi ranka kafin ka iya tabbatar da imaninka ga waɗannan abubuwa. Sannan kuma akwai bazlul wuqi fi muharabatin abunan, bazlul wuqi fi daf'i shubuhati fi muharabatin fi daf'i shubuhati allati tahulu bayna almar'i wa bayna kamali sa'a, ka baza iya kokarinka wajen ainihin tunkuɗe ash-shahawat, abubuwa na sha'awa wanda zai kare ka ya hana ka cikakkiyar da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sai zama ba za ka iya sallah ba, ba za ka iya azumi ba, ba za ka iya barin haramun ba, idan kana bin son zuciyarka, in kana bin sha'awe-sha'awe na duniya. To sai ka iya kokarinka inda za ka tunkuɗe irin waɗannan abubuwan gaba ɗaya. To idan ka samu wannan shi ne za ka samu cikakken imani. Imamu Tahawi yana cewa fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa radda ilma mashtabaha alayhi ila alimihi, yanda lamarin yake babu mai kubuta addininsa sai wanda ya sallama wa Allah, ya sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma ya maida duk abun da ya rikice masa na ilimi ya maida shi zuwa ga masaninsa. In wani abu ya rikice maka ka kasa fahimta, to ka tambayi malamai su kuma za su maka bayani. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, wanda aka kai baka gane ba sai ka tambayi malami, zai fahimtar da kai, ya nuna maka wannan ba rikici bane, ba matsala bane. To da haka dole ka sallama wa Allah, ka sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa anan malai yace duk abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to mun yi imani da shi, wajibi ne kuma mu yi imani da shi. Idan baka fahimci abun ba sai ka tambaya a maka bayani. To daga cikin abubuwan sai misali da mala'iku, shine min malakin, yana nufin al-mala'ika. Wato dole ka yi imani da mala'iku, wannan ko yana daga cikin rukunin imani guda shida wanda mun yi bayanin biyu a baya, imani da Allah da imani da Allah subhanahu wa ta'ala ta bangarori guda uku, imani da tauhidin uluhiyya da rububiyya da tauhidul asma'i was sifat, mun yi bayanin sa a baya. Sannan kuma da imani da kaddara alkhairinsa da na sharrinsa, shi ma mun yi bayanin sa a baya. Yanzu kuma ga sauran rukunin guda hudu su ne zai kawo mana a cikin waɗannan baituttuka. Imani da mala'ika, su wane ne mala'iku? Mala'iku, wani malami yace alamun ne ghaibiyyun makhluquna abiduna lillahi ta'ala wa laysa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati shay'un, wato wasu halitta ne wanda ba a iya ganin su, Ubangiji ta'ala ya halicce su, suna masu bautan Allah subhanahu wa ta'ala, ba su da wani bangare na rububiyya, wato su ba su yi halitta ba, su ma halittan su akai, ba su da wani bangare na uluhiyya, wato ba su cancanci a bauta musu ba, su ma bautan Allah subhanahu wa ta'ala suke. Don an samu wasu masu bauta mala'iku su ne mushrikan Makka, wasu suna cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma mata ne sai suke bauta musu. To Ubangiji ta'ala ya musu raddi, yace ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu, wadanda suke bautawa din sune mala'ikun, mala'ikun da kuke bautawan to su ma fa suna bautan Allah ne subhanahu wa ta'ala, suna neman kusanci zuwa ga Allah, sannan suna kaunar rahamar Allah kuma suna tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala. So da ka mala'iku ba abun bauta bane, mala'iku ba su yi tarayya da Allah wajen halittansa ba ko kuma wajen cancantan abauta masa, su ma bautan Allah ta'ala suke yi dare da rana. Sannan mala'iku an halicce su da haske ne, ba kamar dan adam ko aljani ba. Shi dan adam asalin halittansa da yumbu aka halicce shi, wato tabo shine halittan babansa annabi Adam, daga baya aka halicce shi kuma da maniyyi. Sannan su kuma aljani da wuta aka halicce su, amma mala'iku su kuma an halicce su da haske ne, kamar yadda hadisi ya tabbata daga sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khuliqatil malaikatu min narin khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min narin wa khuliqa adamu mimma utifa lakum an halitti malaiku daga haske min nurin da haske Allah ya halice su aka halitti aljani kuma daga belu na wuta wato wannan tsabar wutan wanda yake sama ba gaushi ba dan shi aka halitti aljani sannan aka halitti annabi adam daga abun da aka siffanta muku shine tabo wato shine turbaya wanda aka sa masa ruwa ya zama yunku da shi aka halitti annabi adam alaihi salatu wassalam kinan malaiku an halitte su da haske ne an halitte su da haske sannan ma'anar imani wato da mala'ika shine kai farko kai imani da samuwan su cewa akwai su don Allah ta'ala ba da labari a cikin alqur'ani labarai kala kala kuma su ne waɗanda Allah ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su su yi wa annabi adam sujjada wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin to da haka su suka yi wa annabi adam sujjada don su girmama shi don a nuna musu wato annabi adam yana sama da su shi annabin Allah ne to wannan mala'ikun wajibi ne kai imani da cewa akwai su kuma yana daga cikin rukunin imani guda shida wanda hadisi ya inganta da su lokacin da mala'ika jibril ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayansa dangane da imani yace akhbirni anil iman bani labari dangane da imani yace al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi to da kai imani da Allah da mala'iku da littafai da manzoni da ranar lahira kai imani da qaddara alkhairin sa da na sharrin sa to kaga wajibi ne kenan kai imani da mala'ika in baka yi imani akwai mala'iku ba imanin ka wato ainihin bai cika ba sannan su mala'iku Allah ya halice su da yawa adadin su babu wanda ya san iyakacin su sai Allah subhanahu wataala domin ubangiji ta'ala ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san sojojin ubangijin ka sai shi sune mala'iku sojojin Allah ne sune rundunan Allah ta'ala sojojin sa ba wanda ya san adadin su sai ubangiji ta'ala lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mi'raji aka nuna masa albaitul ma'mur sai ga mala'ika 70,000 ne yake shiga wannan ɗakin yana fita kullun kuma gobe ma wasu daban ne kuma har duniya ta tashi to kaga ba wanda ya san adadin wato mala'ika 70,000 kullun har duniya ta tashi ba wanda ya san wannan adadin to kaga wanda yana nuna yawan halittan su wannan kuma sai ya saka ka ji tsoron Allah saboda sojojin sa suna da yawa sun fi adadin mutane sun fi adadin ƴan adam sannan haka nan a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bi jahannama yawma idhin laha 70,000 zimamin wa ma kulli zimamin 70,000 malakin yajurunaha za a zo da wutan jahannama ranan alkiyama tana da linzami guda 70,000 kuma kowane linzami daya mala'ika 70,000 ne suke jansa haka za a jawo ta kawo ta farfajin alkiyama kaga mala'iku 70,000 so 70,000 su za su jawo wutan jahannama ranan alkiyama kaga lissafin sai kama mala'ika 4,000,000,900 to wannan masu jawo wutan jahannama kawai banda sauran ko masu sauran ayyuka to kaga mala'iku ba wanda ya san adadin su sai ubangiji subhanahu wataala wannan yana wajabta maka ka ji tsoron Allah sannan mala'iku jikinsu ba irin namu bane mala'ika yana da girma kuma yana da fukafukai alhamdulillahi ja'ilil mala'ikati rusulan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba wato wannan yana nufin ninki Allah ta'ala godiya ta tabbata masa wanda ya kirkiri halittan samai da kasai ba tare da wani yayi ya gani ya kwaikwaya ba sannan ubangiji subhanahu wataala ya sanya mala'iku ma abota fukafukai ne wani biyu wani uku wani hudu wani kuma fiye da haka kai wasu malaman suka ce rubi ne kowane fufuke yana da rubi biyu wani rubi uku wani rubi hudu amma adadin sa kuma ya wuce haka din don manzala ta sama ya ga mala'ika jibrilu a bisa surar sa yace da ya ganshi sai ya ga lahu 600 janahin kullun qasada al-ufuqa sai ga yana da mala'ika jibrilu yana da fukafukai guda 600 kone kuffuke daya ya toshe duk iya ganin ka duk tsakanni a wata ruwan ya toshe tsakanin sama da ƙasa guda 600 to kaga ba a san iya adadin girman sa ba don shi kadai ne ya dauki alƙariyan Sodom yayi sama da ita sannan ya kife ta tsawansa shi kadai ne ya halaka samudawa tsawan da yawa samudawa kawai kaga mala'ikan mutuwa shi kadai ne duk duniya kuma shine mai daukar rai shi kadai ne wani irin girma ne da shi a yafi duniyan girma kamar ka sa kwanon abinci ne a gaban ka duniyar a wurin sa in ka sa kwanon abinci a gaban ka zaka tsinci duk abin da kake so zaka debi nama in shinkafa da wake ne da doya ka tsinto doya nan ka tsin haka yake ganin duniyan gaba ɗayan ta an zare ran wannan an wannan yana Saudiya wannan yana America Russia Australia wannan yana abin nan Nigeria wannan yana Niger duk gaba ɗaya lokaci ɗaya sai jin ga tsintar ran kawai ya fidda wannan ya fidda wannan kaman ka sa plate na abinci ne a gaban ka akwai abin da ba za ka gani ba akwai abin da ba za ka dauka ba in ka ga daman daukar ka a sai girman mala'ika ubangiji ta halaci ne ya sanya girman mala'ika yake wanda haka suna da girma jikin su mai girma ne sannan mala'iku aikin su shine ibada su ba sa sabawa Allah ta'ala an gina su akan da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala don an tallata musu wannan addini akan su yi a musu da abun nan in sun yi a ba su aljanna idan ba su yi ba kuma a azabtar da su suka ce a su suna son ya zama na kawai da'a wa Allah ta'ala suke sai aka halice su akan da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala kullun yusabbihuna al-layla wan nahara la yaqturun suna tazbihi dare da rana ba ta yankewa kullun cikin ibada suke yi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ba sa sabawa Allah abin da ya umurce su suna aikata abin da Allah yake su yi suna yi yasa ko ina a saman nan akwai mala'ika mai sujjada akwai mai tsayuwan sallah kowane kalan ibada akwai don manzo Allah ta sama yake addati sama'u fa huqa laha an ta'uta ma fiha mawdi wa arba'i asabi'in illa wa fihi malakun sajid sama ta yi ƙara saboda yawan mala'iku a cikin ta yace ya kamata ta yi ƙaran kuma don ba inda zaka aje yatsunka guda hudu a sama fati akwai mala'ika yana sujjada a wajen shikenan ibada suke dare da rana shi yasa dan adam da bai yi wa Allah ibada ba ba abin da zai damu Allah subhanahu wataala akwai ninkin ba ninkin su suna yi wa Allah ibada ba sa yankewa to wannan sune mala'iku aikin su kenan tasbihi da zikiri da sallah da abubuwa dunya ibada suna yi ba abin da ba sa yi kuma su ba sa kosawa don Allah ya halice su don bauta don da'a ba su san ma sabon Allah ba mala'ika inda zai yi kokari ya ce zai saba wa Allah bai zai iya ba don babu halittar sabuwar jikinsa to mala'ikun kuma hawa ne Allah ya fifita wasu akan wasu kamar yadda mutane Allah ya fifita wasu akan wasu ya fifita manzoni akan waɗanda annabawa ne ba manzoni ba ya fifita annabawa akan sauran waɗanda suke siddiƙai ya fifita siddiƙai akan shahidai ya fifita shahidai akan sauran salihai bayin Allah na gari ya fifita sauran bayin Allah na gari akan gama garin musulmi ya fifita musulmi kuma akan waɗanda ba musulmi ba to haka mala'ikan su ma hawa ne wani ya fi wani daraja wanda ya fi kowa daraja a cikin su shine Jibrilu mala'ika Jibrilu wanda Ubangiji subhanahu wataala yake aiko shi yana kawo annabawa wahayi shine Jibrilu shine ake ce masa Aminul Wahayi قل نزله روح القدس وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ملائكة جبريل شيكي سوق أرجع وهي أيك سكينة لأن أقول ملائكة لك شو ميكائيل وأن شيني أكا وقت التاشي كل هذا سوق أرجع وأن سمع دس الري وأتوانا أدقونا تبتو دس الرنتا وأن يجير ما تلق وأن ملائكة شيني mai kula da wannan abuwan akwai Israfil wanda yake busan kafo idan duniya ta zo tashi akwai Malik khazinun nar wato wanda ainihi yake tsaron wutan jahannama shi yake kula da ita bayan zabaniyawa shine babban shugaban su mai kula da wutan jahannama akwai Ridwan wanda yake kula da aljanna akwai kuma malakul mauti mai daukan wato rayuka ya zo a hadisin da bai inganta ba sunansa Azrailu amma hadisin da'ifi ne amma dai a Qur'ani an ambace shi da malakul mauti qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum saboda haka mala'ikan mutuwa sannan akwai mala'ikun da suke kula da ayyukan mutun wanda kowanne su ana ce masa raqibun atidun raqibun mai kula da kai atidun wanda yake tare da kai ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk wani abun da zaka faɗa ko ka aikata akwai mala'ika na dama akwai na hagu kowanne su yana tare da kai kuma yana kula da abin da kake aikatawa yana rubutawa sannan kuma akwai masu tambayan kabari منكر دنكير منكر دنكير إذا قبر أحدكم جاءه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير إن متن يموت أكبر نشاء قبرين في ملايكو قدابيو تزومك شوطعي كما بقعي إن أنا تمسى منكر إيه نكير سزونا دشاء قبرين ثم تتنبوي قداؤك من ربك وما دينك ومن نبيك وانيني مهلي تنك واي أبو بوتنك sannan menene addinin ka wanene annabin ka in ka amsa ka tijaraba in baka amsa ba ka shiga uku to haka nan mala'iku kowanne da irin aikin sa akwai masu kula da mutum wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi saboda haka gaba da bayan ka akwai mala'iku wanda suke kula da kai kada wani abu ya cutar da kai wannan a takaice shine bayani akan abun da ya shafi mala'iku inda zamu ci gaba sai zama iya abun da zamu yi kenan yau bayani akan mala'iku bayani suna da yawa sannan haka nan ai imani da annabawa a baya can mun yi bayani akan dole ne ka yadda annabawa masu amana ne masu gaskiya ne masu ganewa ne kuma sun isar da sakon da aka ba su su isar to su wane ne annabawa shi su ma imani da su ɗaya ne daga cikin wato imani rabin rukunin imani annabawa sune jakadun Allah subhanahu wataala sune wasiƙa tsakanin wato ubangiji da bayinsa su suke iso da sakon da ubangiji ta'ala yake son ya isar wa bayinsa in an gaya mala'ika jibrilu shi kuma sai ya saukar wa annabawan su kuma su gaya wa al'ummatan su ko Allah ta'ala yayi wa annabawan wasu daga cikin su magana ya musu wahayi kai tsaye magana ya musu magana kamar yadda ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yadda yayi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam ko kuma Allah ya musu ilhama ya cusa musu wannan abun sai su kuma su fade shi da irin wato uslubi irin na maganansu da irin lafuzansu to ubangiji ta'ala yayi wa annabawa wahayi kuma ya umurce su su isarwa wato ainihin talikai su isarwa sauran bayin Allah da wannan wahayin na cewa su yi imani da Allah subhanahu wataala wajibi mutum yayi imani wato da manzonni hakikanin imani kai yadda cewa Allah ta'ala shine ya aiko su ba ƙarya suke yi ba su suka aiki kansu ba kuma ba wani ne ya aiko su ba ubangiji ta'ala ne da kansa ya aiko su zuwa ga bayinsa aiko su kuma shiriya ne ga bayin ya aiko su ne don su zama rahama ga talikai rahama ga halittan Allah subhanahu wataala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya aiko manzoni don su zama rahama ga talikai haka ne ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zama rahama ga halitta gaba daya sannan kuma su zama shiriya ga wayannan halitta din ayi koyi da su wajen bin Allah subhanahu wataala da fahimtar addini duk wanda ya kafircewa ɗaya daga cikin annabawa ya kafircewa dukkan annabawan gaba dayan su don ubangiji ta'ala ce kadzabat qaumu nuhin almursalin mutanen annabi nuhu sun ƙaryata manzonni gaba dayan su kuma alhalin manzo ɗaya suka ƙaryata shine annabi nuhu alayhi salatu wassalam shine farkon manzonni ba ai wani manzo ba kafin sa amma sai Allah ta'ala da suka ƙaryata shi sai yace duk sun ƙaryata manzonnin ma gaba daya yasa in ka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka ƙaryata annabi Musa ka ƙaryata annabi Isa in ka ƙaryata annabi Isa to ka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu a addinin mu dole ne mu yi imani da manzonni gaba dayan su ba wanda zamu ware amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله سو دا كم النبي يا إيماني دا الله تعالى دا ملائكو دا تكفي دا منزوني مما مني إيماني دا سو قباتيا كما باما ربي تكاني منزوني الله مني مني إيماني دا ونم بمني إيماني دا ونم إنك يا كاها لك كازم إرين يهودو كو كازم إرين نصارى سنة سكا إيماني دا النبي سكوي بطي إيماني دا منزون الله sallallahu alaihi wasallam ba wannan sai wajabta musu da su shiga wutan jahannama ko sun yi addini kuma irin na annabi Musa ko su yi addini irin na annabi Isa ba abun da zai hana su shiga wutan jahannama kuma su dawwama a ciki sai dai in sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abun nan wallahi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lan yu'min billadhi ursiltu bihi illa dakhala an-nar ko illa kana min ashabin nar babu wanda zai ji labari na daga cikin wannan al'umman ko ba yahude ko ba nasare sannan ya mutu bai yi imani da ni ba fata ya shiga wuta sai ya zama dan wuta saboda haka dole kai imani da manzanni gaba daya farkon manzanni shi sune annabi nuhu alaihi salatu wassalam farkon manzanni shine annabi nuhu sannan na ƙarshen su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi, mun aimun maka wahayi kamar yadda muka yi wa annabi Nuhu wahayi da annabawan da suka zo kafin sa. So annabi Adam annabawa ne, ba manzanni bane, ba aiko su zuwa ga mutane wanda suke kafurai cewa su kira mutane zuwa ga addini. Annabi Adam annabin Allah ne, duk wanda ya zo a cikin ƴaƴansa yana nan akan fitira irin ta addinin musulunci, amma shi ana masa wahayi ba a yi wa ƴaƴansa wahayi, sai ya zama annabi bai zama manzo ba. Amma annabi Nuhu kuma ba a aiko shi ba face mutanensa sun fara bautan gumaka, suna bautan gunki, sun bar tauhidi, sun bar bautan Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah ya ce je ya kira su zuwa ga tauhidi. Saboda haka sai ya zama shi ne awwalur rusul, farkon manzo, manzo na ƙarshe kuma shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma kana Muhammadun aba ahdin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin, wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya ba baba ne daga ɗaya daga cikin ko na ɗaya daga cikin mazajenku ba, sai dai annabin Allah ne, manzon Allah ne, kuma cikamakin annaba, babu wani annabi da za a yi bayansa har duniya ta tashi. Shi yasa ya zama shi ne mafificin manzonnin gaba ɗaya, kamar yadda za mu karanta a gaba ko muka karanta a baya. Sannan ya ce au kutubi, ko kuma abinda manzo Allah ya zo da shi na imani da littattafai, wajibi ne kai imani da shi. Manzo Allah ya ba da labari akwai littattafai wanda suka sauka daga sama, kaman Alkur'ani da At-Taura da Zabura da Injila. Wato wajibi kai imani da Al-Kutubu As-Samawiyya, Al-Kutubu allati anzalaha Allahu 'azza wa jalla ala rusulihi rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum. Kai imani da littattafin da Ubangiji ta'ala ya saukar wa manzanninsa don ya kasance musu rahama, kuma ya kasance musu wato ainihin shiriya, dole kai imani da su. Littafin da ya fi kowanne girma daga cikin littattafin kuma ya fi daraja shi ne Alkur'ani, wanda aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan akwai At-Taura da aka saukar wa annabi Musa alaihi salam, akwai Injila da aka saukar wa annabi Isa alaihi salatu wassalam, akwai Zaburan da aka ba wa annabi Dawud alaihi salatu wassalam. Saboda haka wajibi kai imani da wa'innan da ma makamantansu, kaman Sufi Ibrahim wa Musa, dole kai imani da su. Wanda ka ji labarinsu da ma wanda baka ji labari ba, wanda ka san sunansu kai imani da su da sunayensu, wanda baka san sunayensu ba kuma ka ce ka yi imani da dukkan littattafin da Allah ta'ala ya saukar wa annabawansa, da wanda ka sani da wanda baka sani ba, wannan wajibi ne. Kuma imani da littattafin wato yana nufin ka yi imani cewa Allah ta'ala ne ya saukar da su, ba wai annabi ne ya kirkiro wa'innan littattafin ya zo da su ba. Duk abun da kuma ya inganta na labarin da littattafin suka zo da shi dole ne ka gaskanta shi, kamar labarin da suka zo Alkur'ani gabaɗin su gaskiya ne babu shakka, labarin da suka zo cikin At-Taura da Injila wanda ya inganta wajibi ne ka gaskanta shi, wanda kuma aka canja aka baddala ya yi karo da na Alkur'ani, wannan ba za ka yi imani da shi ba. Wanda kuma bai yi karo da na Alkur'ani ba amma ba wani dalilin da yake karfafa shi kuma, wannan sai kai tawakkufi ka tsaya a tsakiya, ba za ka karyata ba baraka gaskanta ba. Dan manzala ta sama ya ce la tusaddiqu ala alkitabi wa la tukadzibuhu wa qulu amanna bima unzila ilaina. Kar ku karyata ala alkitabi, kar ku gaskanta su, ku ce mun yi imani da abunda aka saukar mana. Shikenan idan babu abun da in ya karyata Qur'ani labarin, to tabbas ƙarya ne, Yahudawa ne suka canja ko Nasara, sai ya zama ƙarya ne. Idan ya dace da na Alkur'ani shikenan gaskiya ne wannan labarin. Amma su ne irin wanda manzo Allah yake cewa hadithu an ahlil kitabi wala haraj, ku dinga ba da labari hadithu an bani Isra'ila wala haraj, irin Isra'iliyat labarin da ake sawa a cikin tafsiri, wa'inda ba su yi karo da na Alkur'ani ba ku ba da labarinsu babu laifi. Amma sai ka tsaya tsaka-tsaki, ba za ka ce gaskiya ba ne, ba za ka ce ƙarya ba ne, har sai Ƙur'ani ya gaskanta shi ka ce gaskiya ne, in ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu, ko kuma Ƙur'ani ya ƙaryata wannan labari, ko hadisai ingantattu su ƙaryata wannan labarin, sai ka ce ƙarya ne. Idan ba a samu dalilin da ya ƙaryata shi ba ko ya gaskanta shi, sai ka tsaya a tsakiya kai tawakkufi, wato labarin da ba za ka gaskanta ba za ka ƙaryata ba kenan, shi ne ake ce musu Isra'iliya. To wanda ya zama na ya inganta dole ka gaskanta shi. Amma Alkur'ani kan bai da matsala ai, Alkur'ani babu wanda ya canja shi. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, mu muka saukar da alqurani kuma zamu kare shi inji ubangiji ta'ala ba wanda ya sai canja alqurani wa innahu la tanzilu rabbil alamin allah ta'ala ne ya saukar da shi wa innahu la kitabun aziz la ya'tihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi barna ba ta zuwa alqurani ko ta gaba ko da ba ko ta baya allah ta'ala gagarau shi ya saukar da alqurani to da haka na alqurani ko shakka babu shi na sauran littafai kuma akwai inda akwai shakka sai mun tabbatar ya inganta kafin mu yi imani da shi wannan kuma ya faru ne bayan an canja wa'annan littafan amma da a yanda suke yanda aka saukar da su ai duk gaba ɗayan labaran da ke ciki haka ne sannan wajibi ka yi aiki da wato shari'an littafin annabin da aka aiko maka kamar mu wajibi ne mu yi aiki da alqur'ani mu yi aiki da abun da alqur'ani ya zo mana da shi dukkaninsa ba tare da mun wayo ya zuwa ga wani littafi ba karkace ai to ga abun da Taurat yake ko ai injila kuma a'a ai ba saukar maka a taura da injila ba ce kai aiki da su ba kai aiki da alqur'ani wanda aka saukar maka shi yasa manzala ta sanwa taran da yazo wasu takardu na taura hannun annabi Musa ai kwace su yayi fushi yace ayati za ku jin abin nan sayidina umar da manzala ta sallama ya gaina rike da wasu takardu na taura sai kwace su yayi fushi yace wallahi law raja'a Musa ma wasi'ahu illa tibai da annabi Musa zai dawo shi ma dina zai yi sai dai bi addini na shi yasa annabi Isa alayhi salatu wasalam ba zai sauko a ƙarshen zamani ba zamu yi bayani akan sa kila rana a cewa ne insha Allah to idan yazo zai yi hukunci da shari'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba da shari'an addini sa ba kaga annabi ne amma kuma ya zama malami a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shari'a da alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka baraka da ko at-taura ko injili zaka ce wai zaka yi aiki da ita ba a'a sai dai alqur'ani saboda alqur'ani ya shafi dukkan wasu littattafai wa'anda suka zo kafin sa kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi mun saukar maka da littafi da gaskiya shine alqur'ani yana mai gaskanta dukkan abun da ya sauka na littattafai kafin sa kuma wa muhaiminan alayhi yana mai hukunci akan wannan littafi wato ya shafi duk wasu hukunce-hukunce na shari'a wanda wa'annan littafin suka zo da su sai dai tauhidi kuma iri ɗaya ne na dukkan al'ummatan gaba ɗayan su na dukkan littafin sai labarin da yazo a cikin wa'annan littafin Qur'ani bai shafe su ba saboda shafe labari ai ƙaryata shi ne to in ya inganta Allah ta'ala ya faɗe shi Qur'ani bai zai shafe shi ba in kaga yayi karo da na al-Qur'ani to wani ne yazo ya cusa wannan labarin a cikin wa'annan littafin amma ba Allah ta'ala ne ya saukar da wannan labarin ba to ubangiji subhanahu wataala ya wajabta bayansa su yi imani da littattafai da aka saukar daga sama sannan ya ce aw yawmin al-akhir haka nan wajibi ya yi imani da ranar lahira wato ita ce rana ta ƙarshe an ambace ta yawmul akhir saboda ita ce ranar ƙarshe wanda ba daga ita babu wata rana kuma ta duniya shine al-yawmul akhir rana ce da Allah ta'ala yake hada mutanen farko da na ƙarshe domin yayi musu sakamako kowa abin da ya aikata ya zo a baje shi a koli a ga menene sakamakonsa saboda daga wannan ranar kuma duk gaba ɗaya za a koma wata rana ne da ake ce mata alkiyama wanda wasu suna aljanna wasu kuma suna wuta kowa ya je ya tabbata ko ya zauna a inda mazauninsa inda ya dace da shi gurgurdon irin ayyukan da ya yi shi yasa ake buƙatar mutum ya ji tsoron wannan ranar domin ya gyara halayensa ya zama makomarsa aljanna ne makomarsa ta zama aljanna aya ta ƙarshe da ta sauka a cikin alqur'ani ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ku ji tsoron ranan da za ku koma zuwa ga Allah ta'ala a cikin ta ita ce ranar lahira sannan kowa a cika masa sakamakon aikin sa cikakke in alkhairi ne ya samu alkhairi in sharri ne ma kuma ya samu sharri kuma ba za a zalunci mutum ba kwata-kwata babu maganar zalunci a wannan rana فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه وان يتامو الخير يغودي على الله الله ne masa magamon katar da falalansa yayi ayyukan alkhairi wanda kuma ya samu sakamako na sharri kai ya zargi kowa sai kansa shi yaje jefa kansa a cikin halaka wannan ita ce ranar lahira hikimar ranar lahira shine wanda yake kyawun aiki yaje ya samu sakamakon sa wanda ya mummunan aiki ya taurin kai ya je ya samu sakamakon taurin kansa da munanan ayyukansa da za a ce duniyan nan babu ranar hisabi babu ranar sakamako za sai ya zama musulmi ya sha wahalan banza yana ibada yana sallah yana azumi yana barin sabon Allah sai kuma makomarsa ka zama ɗaya da arni wanda baya komai, bai sha wahala ba, bai guje wa haramun ba, kaga da sai ya zama kenan musulmi ya sha wahala. Shi kuma arnin sai ya zama da ya ci bulus, wanda shi bayi da kaidi a duniya, duk abin da ya ga dama yake yi, bayi da dabaibayi, shi bai shiga kurkuku ba, bai shiga dabaibayi na addinin musulunci na umarni da hani ba, kuma sai ya zama an balbalce ba a yi tashin alkiyama ba, shi kenan sai ya zama shi kuma ya ci bulus. Saboda haka hikima shi ne ya zama akwai hisabi da sakayya ranar alkiyama. Don ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir, duniyan nan kurkukun mu'mini ne, kaman an dabaibaye shi ne da wani dabaibayi, sai an ce yayi gabar yayi, in an ce kar yayi yamma, bai zai yamma ba, ko ina da umurni da hani, yana tsakanin umurni da hani. Saboda haka a takure yake a rayuwarsa, ba duk abin da ya ga dama zai yi ba sai abin da shari'a ta ce zai yi. Shi kuma kabuyi yana aljanna, duk abin da ya ga dama yana yi, duk abin da ya ga dama zai yi. Sai don an je can lahiran kuma sai a canja, mumini ya zama yana aljanna, ba a cikin dabaibai, yana cikin walwala, kafiri kuma ya zama yana cikin wutan jahannama, yana cikin dabaibai. Saboda haka sai mu ji tsoron wannan ranar. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم رب العرش الكريم واتوينزكنا تماني إن جئوا بنجي تعالى منهل سيكو دموا ثاني بعدون كذوكو يبوتان ألا تعالى با بعدون كي توهيدي با بعدون أتاشيكو با بنجي تعالى يتبع حقباني كنا تماني ذاكو رأيو دنيا أنان كيين دهوك قداما kuma ku je lahira ba za ku koma izuwa ga Allah ta'ala ba. Akwai ranar komawa izuwa ga Allah ta'ala. Allah ya ɗaukaka gabarin irin wannan siffa ya halicci wani abu don wasa ba don wata hikima ba. Hikima shine mu koma lahira a mana hisabi. Allah ta'ala shine ubangijin al'arshi mai girma. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu bauta wa Allah ta'ala, za mu koma izuwa ga Allah kamar yadda dama mun taho ne daga gare shi. Kowa bai san daga ina ya zo ba, Allah ta'ala ya halitte shi ya zo duniya. To haka nan kuma za ka koma izuwa ga Allah ta'ala. Shi yasa Allah ya ce kama bada'ana awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin, kamar yadda muka fara halittar nan haka nan za mu mai da ita, kuma ta sake dawowa izuwa gare mu a tashe ku ai muku hisabi. Allah ta'ala ya ce wannan alƙawari ne da muka ɗauka wa kanmu, kuma tabbas za mu yi hakan din. Kamar yadda aka yi ka da kai ba komai ba aka halitte ka, sannan haka nan kuma ranar alƙiyama za a tashe ka bayan ka mutu. Wato matakan guda uku ne, an halitte ka babu kai, za a kashe ka, sannan kuma za a tashe ka. Kamar yadda Allah ta'ala ke cewa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izaman fa kasawnal izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فذاك أنهل التيكة تيقوم بابانك دا يمقو دا تقو بابانا نكيكم أكا التيكة مني كزما جيني كفاك زما صوكا صوكا انت زما كشي أكا للي بكشين دا ناما أكا بوسا مكري سننم باين نكما تبا زاك متو سننم باين كامتو كما زا أتاشيكا. Shi yasa Allah ta'ala ya ce kamar yadda ya fari halittan babu ita, haka nan kuma bayan ya ƙarar da ita kuma zai sake tasan halittan, kuma take nan kuma sai a tashi ranar alƙiyama. Saboda haka wajibi ne mu yi imani da ranar alƙiyama. Duk wanda bai imani da tashi alƙiyama ba kafiri ne, don kafirai ba su yadda da wannan ba. Shi yasa duk labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba su na al'amarin alƙiyama, sai ya zama su ba su yi imani da shi ba, saboda ba su yadda ma za a yi tashin alƙiyaman ba. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير. كافرين سن ريا با ذا اي تاشن القيامة با وبنجي تعالى يتي ذا اتاشي سكما اباس لابارين ابن سكا اي كتا عن الدنيا. كما ألا تعالى يتي وانا ابن امي سوكي او رنسا حليت سمتن بباش وحلا بسي تادشين يزي باش وحلا وبيبين خلب يزودت عشي diddigegge ya same shi, ya diddige zai marmasa shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace atazumu anna rabbaka yab'athu hadha, kana tam kana riya ubangijinka zai tada wannan wannan kashi da ya diddige? Manzon Allah yace na'am, yab'athuka thumma yu'adhibuka, zai tashe ka sannan kuma me, sannan ya azabtar da kai. Yace Allah ta'ala ce alam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khashimun mubin وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. mutum bai gani bane an halitte shi da mani shi ba komai ba, sai zo kuma yana husuma da Allah, yana fada da Allah, Allah yace za a yi tashi alkiyama, shi kuma yace ba za a yi ba. wai yana rigima da Allah ta'ala, babu shi fa Allah ta'ala yi shi da wani walaƙanciccen ruwa, amma zo kuma yana faɗa da Allah ta'ala, sai zo da ƙashi ya ramar masashi ya ce wai Allah ta'ala zai tada wannan, waye zai tada wannan? Ubangiji ta'ala ce wanda ya halitti ƙashin babu shi, babu diddigansa, babu labarinsa, babu misalinsa, shine zai sake tasansa kuma ya maida shi kamar yadda yake a da. Kuma Allah ta'ala ya san halittansa gaba ɗaya, ya halicci al'umma da ilimi, ya halicci halittansa, saboda haka kuma da ilimi zai tashe su. Wannan shine imani da ranar kiyama. Kafirai ba su yadda da wannan ba, musulmi kuma suka ce sun sallama, sun miƙa wuya za a yi tashin alkiyama. Wannan shine bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba. To wajibi mu yi imani da wannan. Sai ma ya ce au amri sama, ko kuma mu yi imani, ko kuma labarin da manzo Allah ya sa ya bayar na al'amarin sama, kaman wahayin da yake sauka. Yace jiya an saukar min wahayi da daddare, ko lawhil mahfuz, ko baitul izzah, ko kuma al'arshi, ko kursiyi, duka wannan al'amarin sama ne. Manzo Allah ba da labari Allah yana da kursiyi, kujeran mulki, wanda kursiyi nan da zaka jefa sammai da ƙasai a cikin sa, sai zama kaman ka jefa zobbe ne a cikin daji, tazaran girman su yafi sammai da ƙasai girma kursiyi. Al'arshi kuma tazaransa da kursiyi kaman tazaran sammai da ƙasai da kursiyi. Da zaka dau al'arshin ka jefa shi akan kursiyi, ka jefa shi akan al'arshi kaman ka jefa taro a daji, kaman ka jefa zubbi a daji. Saboda haka Allah ta'ala kawai shi kadan, shi kadai ne ya san girman al'arshi, kuma dole ka yi imani da shi. Allah ta'ala halicce su saboda cikan mulki, ya daidaita a saman su, ba ya zauna a kansu bane, ba su isa kuma su dauki Allah subhanahu wata'ala ba. Allahu akbar min kulli shay, Allah kuma ya fi kowane abu girma. Wannan shi zai sa ka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala. Duk abinda manzo Allah ta sama ya ba da labari irin su baitul ma'mur, lokacin da ainihin yayi isra'i da mi'raji, to dole ne kuma ka yi imani da shi cewa akwai wannan ɗakin, yana nan a sama. Manzo Allah ta sama ya ba da labari kuma mala'iku suna shiga ɗakin su fita kullum mutum 70,000. To dukkanin wannan yace imanuna bihi, imaninmu da su ghaiban a fake, wato alhalin ba mu gansu ba, kalla zima ya lizimta, wajibi mu yi imani da wa'annan. Wannan su ne arkanul iman, rukunin imani, idan babu su kuma babu imani. Sannan sai yace wa minhu ashratu jami'i sa'a ka shamsi wal mahdi wa kal jassasa wa ghalqi babi tawbi amman asima wa rafqi lil qur'ani wal ilmi kama yanzilu isa yaqtulu dajjala wa fathi ya'juj wa khasfin wa'la. Yace wa minhu, yana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su, asharatu sa'a, wato alamu, ko asharatu jami'i sa'a, wato alamu na tashin alkiyama. Nan jami'in ne ya tashi don baitin sai tsaya ne kawai, asharatu sa'a yake ne, alamu na jami'i sa'a dukkan alkiyama, wato alamu na tashin alkiyama. Kashamsi, kamar rana ta fudo ta yamma, wal mahdi, da bayyanan mahdi, wa kal jassasa, da kuma wata dabba wanda za ta bayyana a ƙarshen duniya tana yi wa mutane magana. Asharatu sa'a, asharatu jam'u sharadin bi fathir ra'i, kai wa rawun din fataha, sharadun shine alama, jam'in sa asharadun shine ma'ana alamu kenan. Amma an kace shardun shi kuma jam'in sa shurudun, shine ma yalzamu min adamihi al'adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamu li dhatihi. Abinda in babu shi babu abu, in akwai shi ko ba nuna akwai abun ko babu shi. Kaman sallah, idan babu alwala babu sallah, in akwai alwala kuma ba nuna akwai sallah ko babu ita, sai an yi ta kuma a same ta. Wannan shartun ake ce masa shi, wannan jam'in sa shurut. Amma an ce asharatu mufradin sa sharatun, shine alama. Saboda haka asharatu sa'a ai alamatu as-sa'a, alaman sa'a. Sa'a na ana nufin alkiyama. Asalin sa'a juz'un ne min al-layli aw an-nahar, wani yanki na dare ko rana, shi ake cewa sa'a, juz'un min ajza'i al-layli wan-nahar. Amma anan ana nufin me? Ya ranar alkiyama, al-waqtu alladhi taqumu al-qiyama, ko al-waqtu alladhi taqumu fihi al-qiyama, wato lokacin da alkiyama za ta tashi, ita ake cewa sa'a. Alkiyama tana da sunaye da yawa saboda muhimmancinta da kuma ban tsoronta, shi yasa take da sunaye da yawa. Laraba sun ce kasratul asma'i yadullu ala sharafil musamma, yawan sunaye yana nuna wannan abun da aka ambaton yana da daukaka. Daga cikin sunayenta akwai alqiyama, akwai yawmul akhir, akwai kuma abun nan, akwai abun nan sa'a, akwai alwaqi'a, akwai alhaqa, akwai alqari'a, akwai alazifa, akwai as-saqa, akwai at-tammatul kubra. sunaye daban-daban kuma kowane ma'anansu abin tsoro ne domin a himmantu da wannan ranan a yi aiki don a samu tsira a yi ta wannan rana ta alkiyama. Wato alamomin alkiyama su ne abubuwa da za su faru kafin alkiyaman ta tashi wanda suke nuna lalle alkiyaman ta kusa, su ne alamomin alkiyama kuma sun kasu kashi biyu. Akwai alamomin alkiyama ƙanana, akwai kuma alamomin alkiyama manya. Ƙananan su za su fara bayyana, sukan sun bayyana, sun fara bayyana tuntuni don su tsakaninsu da alkiyama akwai ɗan tazara. Kaman zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alama ne na tashi alkiyama, don ya ce bu'ithu ana was sa'ata kahataini, ya nuna yatsunsa tazarana da alkiyama kaman tazaran doguwar yatsata da yatsan nuni, ɗan kaɗan ne tsakani. Kuma ya ce Ubangiji ta ce iqtarabat as-sa'atu wanshaqqa al-qamar, alkiyama ta kusa don wata ta tsage, Quraisha sun nemi a tsaga wata ta tsage. Ɗauki amana alama ne na tashi alkiyama, wannan shi ma ya riga ya bayyana. Saboda haka abubuwa da yawa, tafiya tsirara a kan titi, ta takunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka aslimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza aw tarwa'an wa idha laqitumuhunna fal'anuhunna fa innahunna mal'unat. Wannan riga bayyana tsiraici mace ta sa riga kaman bata saba tsirara take tafiya. Tsiraici a waje suna tafiya suna yanga suna nuna tsiraicinsu, wayannan ba za su shiga aljanna ba, ba za su ji kanshin aljanna ba, ma tafiyan shekara 70 tsakaninka da aljanna za ka ji kanshin aljanna, amma ba za su ji kanshin aljanna ba. Manzala ta kuma ya ce in kuka zuwa su ku tsine musu domin su abun tsinewa ne. Wannan tuntuni sun bayyana, in ba su bayyana a garinku ba ma to sun bayyana a wasu garuruwa. To kaga irin wannan suna da yawa da ɗauke ilimi ya zama jahilci, ya yi wa mutane kanta ilimi ya yi kaɗan, fahimtar addini ya yi kaɗan da sauransu. Duka wannan alamomi ne na tashin alkiyama amma ƙanana. Su ma za mu yi bayanin wasu daga cikinsu malam zai kawo mana. To sannan akwai manya kuma. Akwai manya-manyan tashin alkiyama, alamomin tashin alkiyama. Su ne alamatu sa'a al-kubra. Wato alamomin tashin alkiyama manya-manya. Hadisi ya tabbata a cikin sahih Muslim daga Huzaifatu bin Usayd al-Ghifari yace ittala annabiyyu sallallahu alayhi wa sallama alaina wa nahnu natadhakar fa qala ma tadhakarun qalu nadhkuru sa'a qala innaha lan taquma hatta taraw qablaha 10 ayati. Suna ta tattaunawa tsakanin su sahabbai akan abun akan tashi alkiyama, wanne ya kawo abun da ya sani, wanne ya kawo abun da ya sani. Manzala ta sa sai fito yace me kuke tattaunawa ne, suka ce muna tattaunawa kan tashi alkiyama. Haka ya kamata mu'mine su zama ko in sun zauna su dinga labarin addininsu, su dinga labarin lahira, suna dan tattaunawa, su zauna suna ƙara wa juna imani. Haka sahabbai suke, Abdullahi bin Abbas bin Mas'ud sai kama hannun mutum ya ce ijlis sa'atan nazzat imanan, mu dan zauna awa ɗaya mana mu dan ƙara imani. Sai su kama tattauna abubuwa na tashin alkiyama da abubuwa na addini, kana kuna tattaunawa kuna imanin kuna ƙaruwa yau da gobe. To amma in kuka zauna sai hiran siyasa, sai hiran kasuwa, sai hiran kuɗi, sai hiran duniya, Amerika ta yi kaza, Rasha ta yi kaza, Australia wane ne abu kaza, kullun abubuwan duniya kawai, duk inda ka samu jama'a hiran duniya suke, ba hiran addininsu ko lahiransu ba. To yace za ka goge tsatsan zuciyarka a haka, kullun kana ba da labarin kafurai kawai, kana ba da labarin ci gaban rayuwa, ba ka ba da labarin ci gaban addini ko abun da zai faru bayan an yi tashin alkiyama. To sahabbai ba haka suke ba, sai su tattauna, suna ta tattaunawa akan addini. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya same su ya ce musu ai alkiyama ba za ta tashi ba sai kun ga alamomi guda goma sun bayyana. In sun bayyana sai alkiyama ta tashi, in ba ku gansu ba to alkiyaman da sauranta. Wayannan manya-manyan alamu ne na tashin alkiyama guda goma, kuma in suka fara bayyana kaman tsakiya ne ka tsinka ta shar sauran ƴaƴan da su biyo. In baka san tsakiya ba kaman carbinka ya tsinke, kana riƙe da carbi sai ya tsinke gaba ɗaya ƴaƴan su ma sai su zube a ƙasa. To haka suke, in wannan ya bayyana sai wannan, in wannan ya bayyana sai wannan, kawai kwatsan sai a ji alkiyama ta tashi. To wannan manzala ta sama sai ya ambaci ad-dukhan, wani hayaƙi da zai zo ya kewaye duniyan nan gaba ɗayanta ta narke da hayaƙi. Sannan akwai ad-dajjal, shine dujjal, wanda sharru gha'ibin yuntazar, ba mafi shirin wanda baya nan da wadda kuma ake sauraronsa. In yazo zai dinga kafurta jama'a, ya dinga fidda su, ya bar musu ainihin wato su dinga barin addininsu. Za mu yi bayani a kansa, mun taɓa yin lacca a kansa na musamman. Akwai addabba, ita ce dabba wanda take wa mutane magana za mu zo bayani a kanta. Akwai tulu'u shamsi min maghribiha, fitar rana daga inda take faduwa. Sannan akwai nuzulu Isa ibn Maryam, saukan annabi Isa dan Maryam, wanda zai sauko bayan ya Allah ta'ala ya dauke shi zuwa ga sama, shi ma za mu yi bayani a kansa insha Allah. Sannan akwai Yajuju da Majuju, wai su fitinannun jama'a wanda suke cutar da jama'a, wanda Zulkarnaini yayi katangan karfe da dalma ya sa kariya tsakaninsa da jama'a, amma kafin alkiyama ta tashi wannan kariyan wato za ta rushe, da su rusa katangan su shigo kuma suna cutar da jama'a. A yanzu haka ma sun dan bule kofa kwaya daya, don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yace waylul lil arabi min sharrin qad iqtarab futiha al yawma min rajmi ya'juj wa ma'juj hakaza. Yace mutane sun shiga uku, al-arab ana ana nufin mutane gabaɗaya, mutane sun shiga uku, an bude katangan Ya'juj da Ma'juj kaman haka. Sai dan tankura yatsansa ta nuni ya hada ta da babbar yatsanta, babbar yatsansa wato an samu yar kofa kaman haka. Kaga yanzu suka ci gaba da aiki shikenan, sai su shigo kawai su kama halaka jama'a. Ya kamata mutum ya ji tsoron wannan. Sannan akwai salasatu khusufin, khasfun bil mashriqi wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab. Haka kawai mutane suna zaune a gabacin duniya, sai su ga kasa ta burma da su ta shafe su kawai. Can yamma ma sai a ji an yi irin wannan girgizan kasa wanda za ta haɗe mutane ta shafe su. A tsibirin Larabawa, kasashen Larabawa su ma a yi haka, sai su ji kawai ɓangare kaza ya burme, mutane sun burme a ciki, kamar yadda aka nitsar da ƙaruna a cikin wato da shi da dukiyansa da gidajensa gaba ɗaya, wurin ya zama kogi. Wannan alamomi guda uku za su bayyana, manya-manyan alamomi ne tashiyar kiyama. Sannan yace wa akhiru zalika narun takhruju min al-yamani taqrudu an-nasa ila al-mahshar. Karshen wannan kuma wata wuta ne za ta fito daga kasar Yaman, a wata riwayan Adan, Adan wani gari ne a Yaman, a kasar Yaman za ta fito daga wannan wurin ta dinga kora jama'a wannan wutan zuwa ga wurin taron wato al-qiyama. Za mu yi bayani akan wannan insha Allahu a muhallinsa. Yace daga ciki akwai ashratus sa'a, alamun tashin al-qiyama. Yace kashamsi kamar rana, wato yana nufin ka tulu'i shamsi min magharibiha, fitowar rana daga ta inda take faduwa, ta fito ta inda take faduwa. To idan tana ta randa ta fito ta inda ake faduwa, to alama ne na cewa alkiyama ta kusa. Wato ranan kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw katabat fi imaniha khaira. Ranan da shashin ayoyin Ubangijinka za su bayyana, su ne alamun tashi alkiyama. Wato shi ne fitowar rana ta yamma ta inda take faduwa, nan sai a ce ta juya kawai, yanzu ba za ta sake dawowa ta fito ta gara, ya ce ta koma ta wannan wurin. To idan ta bayyana fa a wannan ranan, Ubangiji ta'ala ya ce duk mutumin da bai yi imani ba a da, imaninsa ba zai amfane shi ba a yanzu, ko ya yi imani a banza. Duk mutumin da da bai aikata alkhairi ba, sai yanzu ya zo ya ce zai aikata wani alkhairi, Allah ta'ala ba zai saurare shi ba. Kuma ko tuba yi, Allah ba zai karbi tubansa ba in rana ta fito ta yamma. Za mu zo bayani akan wannan. Sannan ya tabbata hadisi ingantacce daga Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha fa idha tala'at fara'aha an-nasu amanu ajma'un fa dhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Manzon Allah ta sama yace al-qiyama ba za ta tashi ba sai rana ta fito ta yamma, shine ta inda take faduwa. A lokacin da ta fito ta yamma, duk mutane suka gani, a lokacin kowa ya sadaukar ya mika wuya cewa al-qiyama za ta tashi, kawai shikenan sai mutane su yi imani gaba daya, sai kowa da kowa ya ce ya yi imani. Manzala ta sama yace a ran nan ne randa imanin mutum bai zai amfane shi ba in da bai yi imani ba. Ko ya aikata wani alkhairi, a ce yanzu bari in rufe shagona, bari in tattara harkokina, yanzu in koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, tun da alkiyama ta zo tashi, wannan bai zai amfane ka ba, sai dai ka yi shi kafin wannan lokacin. Imani baya amfani, haka nan ayyuka na gari ba su amfani. Ko tuba mutum ya yi daga laifukansa, ba za a karɓi tubansa ba in rana ta fito ta yamma. Mu ji tsoron wannan rana. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa alkiyama ba za ta tashi ba sai rana ta fito ta inda take faduwa, shine in ta fito ta yamma. Sannan wal mahdi, yana daga cikin alamomin tashi alkiyama, shine bayyanan mahdi. Mahdi din nan wani mutum ne daga cikin dan adam zai bayyana, kuma ya zo a hadisai sunansa Muhammadu, sunan babansa Abdullahi. Mazala sun ce sunansa sunana, sunan babansa irin sunan babana, to zaka Muhammad bin Abdullah. Wannan bawan Allah zai bayyana a lokacin da fasadi ya yi yawa a cikin ƙasa da zalunci, idan ya bayyana kuma zai cika ainihin duniya da adalci kamar yadda aka cika ta da zalunci. A lokacin kuma ni'imomi za su wadata a duniya, kowa zai zama yana cikin ni'ima da walwala. A lokacin dukiya za ta hayayyafa, kowa zai zama yana da kuɗi, a dinga kyautan dukiya babu adadi. A lokacin da alkiyama ta zo tashi, mutum zai dinga neman wa zai ba wa sadaka, ma bai zai samu ba, saboda kowa zama mai kuɗi a wannan lokacin, saboda adalci irin na Imam Mahdi. To shi Mahdi ina daga cikin Ahlul Baiti, kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace yakhruju al-mahdi fi akhir ummati yasqihim Allahu al-ghaytha wa takhruju wa tukhriju al-ardu nabataha wa yuta al-malu sihahan wa takthuru al-mashiyatu wa ta'zumu al-umma wa ya'ishu abunna wa ya'ishu sab'an aw thamaniyan yani hijajan. Mahdi zai fita, idan ya fito a lokacin da ya fito zai dinga shayar da mutane ruwa, zai kasa za ta dinga fito da ainihin tsirranta, duk wanda ya noma zai samu amfanin gona, za a dinga ruwan sama, a dinga ba wa mutane kuɗi sihahan. Aka tambaye manzo Allah sama menene sihahan, yace abun nan asawiya ko bitatu yake bainan na, ba za a fifito ni akan wani ba, in an ba wannan biliyon dubu kai ma biliyon dubu za a baka, ka je ka san inda za ka yi da kuɗi, wannan ma a bashi sai dai ka yi yan bukatunka kawai, amma ba wanda za ka ba wa kuma ya je karɓi dukiya. Saboda haka zai dinga riba kuɗi, kowa ya zama mai arziki a wannan rana ɗin, kowa da kowa zai za a zama cikin ni'ima, cikin walwala, ba mu da wani matsala na, babu wani matsala na rayuwa, don ba fatan Allah kai mu wannan lokacin, eh babu wata matsala da za su samu na rayuwa a wayannan mutane. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala zai saukar da wannan bawan Allah domin ya gyara ƙasa kafin duniya ta tashi. A sai duk yanda duniyan ta lalace akwai randa kuma za ta gyaru idan Mahdi ya bayyana. Sannan sayyidina Ali ya inganta yake cewa al-mahdi minna ahlul baiti yusihu Allahu fi lailatin, yace Mahdi yana daga cikin mu ahlul baiti kuma Allah zai gyara shi a dare daya. Ibn Kathir yace da ba mutumin kirki bane, a dare daya Allah ya karbi tuban sa ya gyara shi ya zama mutumin kirki yana ayyuka alkhairi alhalin da baya yin su, alhalin da baya yin su. To da haka kenan Ubangiji ta'ala ya kan gyara mutum, da kana fasadi kana barna sai ba mutumin kirki bane, sai Allah ya maka gamonka tarka tuba, idan ka tuba kuma shikenan sai Ubangiji ta'ala ya daukaka darajanka. To da haka ke sai sa ba a wato aibanta mutum da sabon Allah da yayi a baya, zai iya zama ya zai fika kirki ya fika daraja kai da da baka sabi Allah ba. To haka ne Mahdi zai bayyana, saboda haka sai ga ya cika kasan duniya gaba ɗayanta da adalci. Wani abu ne na tina na shiga internet, to ne yake cewa shi wai a fahimtansa za a yi shari'ar alqur'ani a duniya, amma wanda zai zama mai shari'ar alqur'ani shine sarkin Jordan. Allah ta'ala zai gyara shi lokaci guda, Abdullah Sadi sarkin Jordan, Allah zai gyara shi a lokaci guda, sannan shikenan sai ya zama ya yi kafa shari'ar musulunci a gaba ɗaya a duniyan nan. Shi haka ne aqidansa. Wannan mutumin in ka gan shi za ka ce ba Yahude ne, ba ma ka ce ba Larabe ba ne, ba alaman addini a tare da shi, amma shi ne wai Allah zai gyara sai kuma ya zo ya cika wato ainihin duniya da adalci da abin nan. Wannan wani hasashensa ne ko kuma maganganu irin na masu wato shiga internet da sauransu suke ci a YouTube ko makamancin wannan. To amma dai Mahdi yana abin nan Ubangiji ta'ala zai gyara shi a cikin dare guda ɗaya, sannan ya zama mutumin kirki, kuma shi sunansa Muhammadu ne ba Abdullahi Sani ba, kuma sunan babansa ne Abdullahi Muhammad bin Abdullah. Muhammad dan Abdullahi shine zai zo kuma ya cika kasan da adalci kamar yadda ta cika da zalunci. Sannan hadisi ya tabbata ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaifa antum idza nazala ibnu maryama fiikum wa imamukum minkum, ya yada ku kasance idan annabi Isa dan Maryam ya sauka alhalin limamin ku yana cikin ku, limamin ku shine Mahdi, don annabi Isa zai zo ya tarar da Mahdi. Shikenan idan aka zo za a tada sallah, sai Mahdi ya ce bismillah, annabi Isa ya shiga ya zama liman, sai annabi Isa ya ce a'a, ai limamin ku yana cikin ku shine zai mana sallah. Sai Mahdi ya jagoranci wannan sallahin, saboda karrama al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine Mahdi. Akwai hadisai da yawa akan Mahdi, wasu sun da'afa, su sun ce ba su inganta ba, amma malamai sun musu raddi, kuma Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta da yawa a cikin su al-Mustadrak, wato Imam Hakim a cikin Mustadrak din sa ya ruwaito da yawa, kuma ya inganta su, kuma Imam Az-Zahabi ya ce ingantattu ne. Amma akwai da suke cewa babu hadisi kwaya daya na Mahdi da ya inganta, zance mafi inganci hadisai da yawa sun inganta dangane da zuwan Mahdi, kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama. Sannan yace wa kal jassafa, da kuma kamar wata dabba. Wata dabba nan mai abun nan mai siraju salik, shi yana ganin kamar wata dabba ne wanda wato ainihin abun nan dujjal zai zo da shi ta dinga masa bincike a bayan ƙasa. Amma wannan babu shi a cikin hadisi. Abin da ke cikin hadisi akwai dabban da za ta bayyana, kamar yadda Qur'ani ya faɗa a ƙarshen duniya, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. إِذَا فَسَادِي يَبَيَّنَ أَبَايَنْ قَسَى فَسَادِي يَبَيَّنَ كُوْئِنَا يَزَمَنَ فَسَادِي لِي أَلَّا تَعَلَى زِي فِتَرْدَ دَبَّةً wato a bayan ƙasan ta dinga yi mutane magana tana musu wa'azi tana cewa mutane ba sa imani da Allah subhanahu wataala. Wasu malamai suka ce za ta zo tana dukan mutane da sanda tana ce in ta bugi mu ta ce anta min ahlin nar wa anta min ahlil janna, ta dinga nuna dan aljanna da wanda yake dan wuta, kuma dabba ce mai magana ta fito tana yawo a cikin jama'a kuma tana yi mutane magana. Wannan dabban alama ce ta tashin alkiyama daga cikin alamomi manya-manya. Saboda haka wajibi ne a yi imani da wa'innan alamun. Sauran alamomin insha Allahu da manya da ƙanana sai a darasi na gaba. Masu sunna TV sun hana ne idan ga wuce awa ɗaya a wannan karatu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.